الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوكوانا متى إشرندا تقوز ga watan Rabi'ul Awwal shekara ta 1442 hijira ta manzon tsira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shine kuma yayi daidai da 12 ga watan 11 shekara ta 2020 shekarar miladiya muna karatu ne a cikin littafin mai albarka littafin Riyadus Salihin wallafar babban malami Abu Zakariya Yahya bin Sharaf An-Nawawi Allah ya ji kammalan da rahmarsa a wancan sati da ya gabata muna karatu ne dai a cikin kitabul jihadi kitabul jihad babu fadl jihad har yanzu a wannan babi muke mun tsaya a hadisi na 27 a cikin babin zamu tashi hadisi na 28 insha Allah ta'ala قال يتي وأن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأن حديث أكر بوشة دقبان صحابي عبد الله بن عمرو بن العاص ألا مأتقين سركي أكارا مسير داد شيد ماهي فنسا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة مزان الله سيراد أمن سيسكار تبتا أغريش قال يتي يغفر للشهيد انا غفرت وشهيدي كل ذنب دكن ذنبن سا الا الدين بندباشي رواه مسلم والحديث امام مسلم ني فتر دشي وفي روايه له وتروايه امام مسلم دين داي يتي القتل في سبيل الله كسا ده زا ايوا شهيدي a filin yaki dan daukaka kalmar Allah madaukakin sarki yukaffiru kulla shay'in illa ad-daina yana kankare komai da komai daga cikin zunubansa amma banda bashi wa an abi qatada radhiyallahu anhu an karbo daga sahabi abu qatada al-ansari Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي حقيقة من زن الله إرادة أمن تسكار تبتا أغريشي قام فيهم خطيبا ياتاشي أتكم متاني يني مسهدبا فذكر أن الجهاد في سبيل الله أتكم أبو بواند أن نفس إرادة أمن تسكار تبتا أغريشي يفتا أتكم وننقلبا تسمي البركة ya ambaci cewa hakika jihadi dan daukar kalmar Allah madaukakin sarki wal iman billahi da imani da Allah afdalul a'mali sune mafiya falalar ayyukan da babu irin su fa qama rajulun sai wani mutum daga cikin sahabbai ya miƙe fa qala yace ya rasulullah ya manzon Allah ara'aita in qutiltu fi sabilillah yanzu kana gani ara'aita ai akhbirni kaban labari yanzu idan aka kashe ni a filin jihadi ko ya da wajen ya da kalmar Allah madaukakin sarki to kaffaru anni khataaya yanzu dukkanin kurakuraina da zunubaina za a gafarta min su fa qala lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace na'am in qutilta fi sabilillah idan aka kashe ka a wajen yada kalmar Allah madaukakin sarki wa anta sabirun muhtasibun kana mai hakuri da juriya sannan kana mai neman lada a wajen Allah madaukakin sarki muqbilun kana mai fuskanta da tinkarar abokan gaba ghairu mudbirin ba kana mai juya baya ba abinda ake nufi da juya baya shine mutun ya juya baya dan gudu lokacin da ake jihadi ake yaki lokacin da mutun ya ga waje ya kure ko ba za a kai labari ba sai ya juyo da niyyar guduwa irin wannan juyowa da mutun zai da niyyar guduwa laifi ne babba ɗaya daga cikin kaba'ir ne manya-manyan laifi a cikin addinin musulunci shi sai Allah madaukakin sarki yake cewa alladhina amanu idza laqitumul ladina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar sai cewa may wallihim yawma idhin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'a faqad ba'a bighadabin min Allah wa ma'awahu jahannam zuwa ƙarshe Allah madaukakin sarki yace ya ku waɗanda kuka yi imani idza laqitumul ladina kafaru zahfan idan kuka haɗu da abokan gaba waɗanda suka kafircewa Allah da manzansa a filin daga a filin yaki to fala tuwalluhumul adbar kada ku sake ku juya musu baya kada ku sake ku juya baya da niyyar guduwa sai Allah madaukakin sarki yace wa may wallihim yawma idhin duburahu wanda duk ya sake ya juya wa kafirai bayan sa da niyyar guduwa lokacin da ake yaki illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'a sai dai gudun da zai yi ya samu a kubuta ko kuma gudun da zai yi dan ya fake zuwa ga wata tawaga daga cikin tawagogin musulmi to irin wannan ne aka bada dama ko dai mutun ya je ne dan ya gyara ya kimtsa ya dawo a cigaba da yaki ba ya gudu ne gaba daya ba irin abinda Bahaushe yake cewa ja da baya garago shirin fada ne to irin wannan gudun babu laifi a gare shi kaga waje ya kure idan aka cigaba da yin sa a haka akwai matsala to sai ku dawo ku koma gefe ku ƙara shirya kuma sai a ƙara afka musu wannan gudun ba matsala ko kuma mutun ya gudu ne dan ya je ya haɗu da babbar runduna kuma a ƙara dawowa yanzu sun je su 10 ko su 20 kafiran sun fi su yawa sai su ga za su afka musu ko kuma za su gama da sunan take saboda haka sai su juyo su to da gudu dan su je su haɗu da waccan babbar runduna wanda za a haɗu kuma a dawo a ci gaba da yaki to irin wannan gudun ba matsala ko kuma malamai suka ce gudun da shi ma babu laifi idan mutun yayi lokacin da ake yaki shine lokacin da kafirai suka ninka ku sau biyu lokacin da kafirai suka ninka ku fiye da sau biyu afwan fiye da sau biyu to babu laifi shari'a ta bada dama za a iya guduwa a da a farkon addinin musulunci Allah madaukakin sarki ya gaya wa musulmai cewa idan akwai musulmi guda ɗaya zai iya tunkaran mushrikai ko kafirai goma ya kashe su to kai ya gudu shi kadai su goma kaga kamar a ce su goma su kuma su nawa kenan su 100 to Allah madaukakin sarki ya hana guduwa to amma daga baya Allah madaukakin sarki yayi rangwame ga musulmi a hukuncin ya sassauto aka dawo idan suka ninka ku sau biyu to shine abin idan sau ɗaya ne to babu dama guduwa amma indai sun ninka ku fiye da sau ɗaya babu laifi mutum zai iya kaucewa kamar yadda Allah take cewa aya take cewa ya ayyuhal ladina amanu ko kuma ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina ala alqital iyyakum minkum 20 sabiruna yaghlibu 200 Allah madaukakin sarki yace idan kun kasance ku 20 ne ku musulmi masu hakuri zuwa ga Allah subhanahu wataala to yaghlibu 200 za ku iya cin galaba akan mushrikan da suke guda 200 kaga 20 muqabilin 200 kowanne zai ji da nawa kenan goma goma yawa to haka farkon addinin musulunci yake duk guda ɗaya zai ji da mutum goma kuma ba ka gudu ba an ka gudu kai laifi a lokacin to sai daga baya kuma sai Allah ya ce al'ana khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum dha'fa yanzu Allah madaukakin sarki yayi muku rangwame an sassauto da hukuncin saboda an san akwai masu rauni a cikin ku sai Allah madaukakin sarki ya ce iyyakum minkum 100 sabiratun yaghlibu 200 yanzu idan aka samu mutum 100 daga cikin ku masu hakuri da jajircewa da dakiya za su iya tunkarar mutum nawa mutum 200 kaga mutum 100 muqabilin mutum 200 kowanne zai ji da nawa mutum 2 to kaga shine nace idan sun ninka ku sau ɗaya ba za ka gudu ba amma in ninkin ya wuce sau ɗaya fa to idan ka gudu wannan ba kai laifi ba Allah madaukakin sarki yace wa iyyakum minkum alfu yaghlibu alfaini bi idnillah idan ya kasance akwai musulmi guda 100 guda 1000 daga cikin ku to za su iya tunkarar kafirai guda 2000 kuma da izinin Allah su samu galaba da nasara akan su. To kun ga gudu da Allah madaukakin sarki ya hana a filin yaki sai aka samu sakaidi banda wasu dalilai. Daga ciki na farko amu taharrifan liqitalin amu tahyizan ila fi'a. Ko dai mutun zai je ya kimtsa ne ya shirya, ko kuma mutun zai gudu ya koma zuwa ga wata me babbar runduna ta musulmi da kuma za a dawo a ci gaba da yaki. Ko kuma duk ba wannan ba shine idan sun ninka ku fiye da sau daya. To duk wanda babu laifi idan ya gudu. Kun ga wannan hadisin wannan abin da aka faɗa sai a istisna'i waɗannan abubuwan da muka kawo yanzu. Da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace sabirun yana mai haƙuri, muhtasibun yana mai neman lada a wajen Allah madaukakin sarki, muqbilun yana mai tunkarar abokan gaba, ghairu mudbirin ba yana mai juya baya ba. To idan ka ce ghairu mudbirin kada ka bashi a sake, saboda haka sai kai taqyidin waɗannan abubuwan da muka ambata banda kaza banda kaza banda kaza. Ina fata an fahimta. Malai yace Allah annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace thumma qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, sannan sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace kaifa qulta, me kace? Qala, sai wannan sahabi yace ara'aita in qutiltu fi sabilillah, ya ƙara maimaitawa ya manzon Allah yanzu kana gani idan na shiga filin daga filin yaki aka kashe ni saboda Allah, atukaffaru anni khataayaya, yanzu dukkanin kurakuraina da zunubina da duk abin da na aikata duk Allah zai gafarta musu idan aka kashe ni kawai mujarradin kashe ni da a filin yaki? Fa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ƙara ce masa na'am, haka al'amarin yake, wa anta sabirun, in dai zakai haƙuri a filin yakin nan baka raki ba, muhtasibun kana neman ladanka a wajen Allah madaukakin sarki, yakin kana yin sa ne dan Allah ba dan neman suna ko dan neman dukiya ko ganima ba, a'a ka fita ne kawai liwajhillah, muqbilun ghairu mudbirin, kana mai tunkarar abokan gaba ba kana mai juya baya don guduwa ba, illa daina. To ana uku sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai toga ci wani abu yace sai dai kuma bashi, sai dai kuma ana banka bashi a nan matsalar take. Dukkanin kurakuranka da zanubinka da duk abin da ka aikata saghiruha wa kabiruha, babba da karmin shi duk Allah madaukakin sarki zai gafarta maka ya tafiye maka da su, illa daina, sai dai bashi kuma. Fa inna jibril alaihi salam qala li zalika, yace annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace hakika mala'ika jibril alaihi salam shine ya sanar da ni haka yanzu ta fuskar wahayi. Kun ga guda biyun da ya tamba ai ba a ga masa wannan ba ko? Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace kwarai da gaske idan kai yaki saboda Allah kana mai neman ladan Allah, kai haƙuri ka tunkari abokan gaba baka gudu ba har aka gama yakin aka kashe ka, to dukkanin abin da ka aikata na kurakurai da zunubi duk Allah ya gafarta maka. To sahabin abin ya bashi mamaki shine ƙara tambaya, sai da ya tambaya sau biyu a na uku sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace illa daina, sai bashi shi bashi ko wannan akwai magana akan sa, ma'ana sai ka biya tukun. Wato ɗan uwa shi yasa na karanta mana hadisan gaba ɗaya, waɗannan hadisan guda uku da muka karanta gaba ɗayan su za ku ga dukkanin su abin da suke nuna mana shine mutumin da yayi jihadi aka kashe shi saboda Allah madaukakin sarki a filin jihadi tare da cika waɗancan shar'an da muka ambata na haƙuri da juriya da neman lada a wajen Allah subhanahu wataala da yi dan Allah da kuma tunkarar abokan gaba ba tare da gudu ba, to Allah subhanahu wataala ya gafarta masa zunubin shi gaba ɗaya. Galibi za ku ji idan malamai suka kawo wani aiki mai falala wanda yake nuni akan ma'abocin wannan aikin za a gafarta mashi zunuban shi, za ku ga malamai suna taqyidi su ce abinda ake nufi ƙananan zunubai amma banda jihadi. Shi jihadi duk har manyan duka ake gafartawa gaba ɗaya, to amma banda bashi ƴan uwa banda bashi. Kun ga wannan yana ɗaya daga cikin abinda zan nuna mana ne haɗarin bashi a cikin rayuwar mu ƴan uwa, haɗarin bashi. Shi yasa shi bashi a asalinsa a cikin shari'ar musulunci ƴan uwa halak ne, abu ne da shari'ar musulunci bata hana shi ba, amma abinda shari'a ta ce shine ya kasance karɓar bashin ka shine abu na ƙarshe da zaka iya yi. Suka ce larura take sa a karɓi bashi ba buƙata ba, larura ke sa a karɓi bashi ba buƙata ba. Akwai bambanci tsakanin larura da buƙata. In na ce buƙata, yanzu misali ina da buƙatar in je in sayi ruwan sanyi in sha, ina fata an fahimta. Yanzu ruwan sanyi buƙata ce ba larura ba. Idan na sha ruwan sanyi ko kuma na samu ruwan da ba na sanyi ba, na sha zai kashe min ƙishirwa ko ba zai kashe min ba, duk zai kashe min. To amma yanzu misali a ce yaro ne ba shi da lafiya za a kai shi asibiti ko kuma an kai shi asibiti asibiti sun rubuta cewa dole sai an masa aiki iri kaza ko an sai magani iri kaza wanda idan ba a siya ba zai iya salwantar da ran wannan yaron wannan larura ce ko bukata wannan larura ce sai kasance ba ka da shi babu lafi sai ka je ka nema a wajen wani ya baka bashi idan Allah subhanahu wataala ya sallame ka je ka kai masa saboda haka ɗan uwa mu fahimci wannan da kyau malamai suka ce ba a san karɓar bashi idan bai zama larura ba kada ya kasance kawai bukata ce za ta saka je ka karɓar bashi wannan ba daidai bane kamar yadda malamai suka faɗa malam Uthaymeen ya kawo yayi wani istishadi mai ban sha'awa yake cewa mu kalli kissar wancan mutumi da Annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi wata rana yana zaune wata mata ta zo ta ce ya rasulullah na baka kaina da kaina ka aure ni Annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya daga kai ya kalle ta sai ya ga shi ba shi da bukatar ta saboda haka sai sun koyar da kansa shi kuma baya so ya wulakanta mutane ya ce kai gaskiya baki mun ba sallallahu alaihi wasallam sai ya mata shiru kawai san shi sabon da ya fahimci kuma Annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ba shi da bukata sai ce ya rasulullah idan baka da bukata mu muna da bukata ina so ya rasulullah saboda haka sai Annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ce to shikenan me kake da shi je ka kawo a matsayin sadaki ya daura muku aure mutumin nan ya tafi gida ya je ya bincika ya bincika ya bincika ba komai ya fito subhanallahi duk irin wani bincike da ka sani akai a cikin gida babu abinda za a kawo a matsayin sadaki babu ya zo ya rasulullah wallahi ba labari ba komai Annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi sai ka je ka ƙara bincikawa ya je ya ƙara bincikawa ya bincika babu ya ƙara dawa sai ya rasulullah wallahi in ban da wannan mayafin da zan tube in ba ta babu abinda zan iya ba ta matsayin sadaki sai Annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi sai to idan ka tube wannan mayafin ka ba ta kai ka zauna tsarara kenan shi kadai kake da shi yace iltamis walau khatama min hadid je ka duba ko da zobe na karfe irin dan naira 20 din nan ka je ka dubo ka kawo dai ka ba ta a matsayin sadaki a daurar auren da bawon Allah ne ya je gida ya bincika babu zoben karfe shi haka ya dawo wannan Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce to me ka haddace a cikin alqur'ani sai ya ce na da suratul baqara na haddace ali imran da kaza da kaza lissafa sai Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kalli mutanen wajen ya ce ku sheda zawwajtukaha bima ma aka min alqur'ani na aura maka ita da abin da ka haddace na alqur'ani ka je ka koya mata shine sadakinta aka daura aure a haka malam Usman yake cewa kaga duk da tsananin bukatar da mutum yake da ita a aure idan da a ce cin bashi abu ne na haja ba na larura ba da Annabi sai ya ce masa je ka ciyo bashi ka kawo ai sadaki ina fata an fahimta ce da sai ya ce masa je ka ciyo bashi ka kawo ai sadaki amma Annabi bai ce masa haka ba sai aka kalli me yake da shi wanda za a iya mayar masa da shi a matsayin sadaki a daura auren kawai shi aka yi a lokacin saboda haka duk abin da yake na bashi matukar bai zama dole ba ɗan uwa mu guje shi shi yasa suke cewa ad-daynu hammun fil layl wa dhillun fil nahar shi bashi bakin ciki dai da damuwa da daddare hana ka bacci da ka kwanta ka tuno wani fa yana bin ka bashi kuma gashi dan bala'i ne ya saka a gaba duk inda ya ganka sai maka kaza da sauransu sai ka kasa bacci mutane dubu nawa daga cikin ƴan uwa bashi yake ana su bacci wallahi wannan in ya tashi tun karfe 1 in ya farka shikenan baccin kuma ya tafi sai dai wata goban kuma in ma ya kwanta kawai sai rinka ganin wannan mutum a gaban shi sannan kuma wa dhillum fin nahari kaskanci ne da rana kana rakuɓa kana boye baka so a ganka a zo ai sallama da kai salamu alaikum ku ce bana nan ka ce bana nan kaga mutum ka rinka buya kai masa ƙarya haka shi yasa Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi daga cikin addu'o'i su za ku je na yawan neman tsari da bashi Allahumma inni a'udhu bika Allahumma inni a'udhu bika min al-ma'sami wal maghram ina neman tsarinka daga sabo da bashi kuma daga cikin addu'o'in da yake yi wa a'udhu bika min ghalabati ad-dayn wa qahri ar-rijal ina neman tsarinka ya ubangiji daga galabar bashi da kuma rinjayen mazaje Allah ka min tsari da su Annabi yana yawan neman tsari da bashi wani sabi yace ya rasulullah yace na ganka kana yawan neman tsari da bashi wai me yake faruwa ne sai Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace innar rajula idza gharima haddatha fa kadzaba wa wa'ada fa akhlafa sai idan mutun yana ana bin sa bashi ba ga abubuwa ga wasu sufofi waɗanda addinin musulunci baya san shi yake sifantuwa da su zai yi magana ya ƙarya kuma zai alƙawari ya saba. Yan uwa ba haka bane? Haka ne. Haka ne annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce abin da ya saka ina yawan neman tsari da bashi kenan, mutum zai zo ya magana sai ya ƙarya sannan ya alƙawari kuma ya saba a rinƙa wasan ƙuya da shi. Saboda haka yan uwa bashi ba abu ne mai kyau ba a cikin addinin musulunci. To amma shari'a ta ce idan abin ya zama dole mutum ya karɓa to babu laifi, kai da kake bin bashi kuma kada ka zo ka takarawa mutum ka matse shi ka ce dole sai ya baka ko da bashi da shi. Allah madaukakin sarki ya ce fa in kana zo usratin fa nadhiratun ila maisara, idan ya kasance ma abocin kunci ne babu ya buga ka san shi kansa ma abin da yake nema abin da za a sa a bakin salati shi da iyali yake nema babu ba a samu ba, to kai masa hakuri fa nadhiratun ila maisara, kai masa hakuri zuwa lokacin da zai samu. Daga lokacin kuma da ya samu ya hana ka, to shi kuma a lokacin ya shiga cikin azzalumai Allah madaukakin sarki zai tarbuta masa alhakin zalunci. Haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa cikin hadisin Bukhari ya ce matsulul ghani zulmun, taurin bashi na mai wadata wanda ya samu zai iya biya ya kibiya. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce wannan zalunci ne. Saboda haka da zarar ka samu abin da zaka iya kaiwa ga wanda ka karɓi bashin sa ka je ka kai masa, ka je ka bashi abinsa. Saboda haka ƴan uwa bashi ba abu ne mai kyau ba kwarai da gaske in ba ya zama dole ba. Shi yasa za ku ga a farkon addinin musulunci annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi idan ya zo zai yi sallah akan gawa, kafin ya masa sallah tare da jin kai da tausayi na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya fara tambaya hal alaihi daynun, shin akwai bashi a kansa? Idan aka ce masa eh akwai bashi sai ya ce sallu ala sahibikum, ku yi dan uwanku sallah, sai annabi ya koma gefe ba zai masa sallah ba. Har sai a cikin mutanen da suke wajen an samu wani ya ce ya rasulullahi bashin da yake kansa nawa ne? A ce kaza ne. Sai ce to ni na dauka zan biya ya manzon Allah. Sai annabi ya ce to yanzu ku sai in masa sallah. Sai annabi ya tsaya akan sai masa sallah. Haka ya fara ɗaya daga cikin sahabbai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zai sallah, ya tambaya akwai bashi a kansa? Aka ce akwai bashi. Annabi ya ce ku dan uwanku sallah. Sai ɗaya daga cikin sahabbai ina kisa da san Abu Darda ne, annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da ya ce bai sallah ba, sai ya ce ya rasulullah bashin ya dawo kaina, kuma dududu bashin ba fi dinari biyu ba ko dirhami biyu, shikenan bashin. Sai ya rasulullah bashin ya dawo kaina, annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce ka yadda zaka biya? Ya dawo kanka? Ya ce ya dawo kaina ya manzon Allah. Annabi ya ce to shikenan, shiga ya masa sallah. Bayan kwana biyu sai suka da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a loko ko wani sako daga cikin sakon Madina, annabi ya taho shi ma ya taho suka haɗu, ya ce bawan Allah ka biya bashin nan ku na bawan Allah nan da ake binsa da ya rasu lokaci kaza? Sai rasulullah a'a ban biya ba. Ce to a daure a je a biya. Da suka ƙara haɗuwa da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, annabi ya ƙara tambaye sa ka je ka biya bashin nan ku? Sai rasulullah na je na biya. Ya ce al'ana bardat jildatu ko jildu, sai yanzu fatarsa ta yi sanyi, sai yanzu fatarsa ta yi sanyi, da ana ta zazzaga masa azaba sai yanzu fatarsa ta yi sanyi. Shi yasa hadisai sun tabbata ingantattu daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, duk mutumin da ya mutu akwai bashi a kansa, ukumi ake masa da sarƙoƙi a ɗaɗɗaure shi, babu abin da yake kunci shi sai an biya masa wannan bashi. To kaga ɗan uwa mai zafi haka. To shi yasa bashi ƴan uwa wallahi ba abin arziki bane, matuƙar kuma ka ci wa ƙori ka je ka biya. Shi yasa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake gaya mana cewa wanda duk ya ci bashi, man akhadha amwalan nasi yuridu ada'aha addallahu anhu, wanda duk ya ci dukiyar mutane ya karɓi bashi yana nufin ya biya a cikin zuciyarsa, ya karɓa ne don ya biya, kamar yadda muka bayani a baya larura ce ta dole ta sa ya karɓa, Allah madaukakin sarki zai taimake shi ya biya. Amma wanda kuwa duk ya karɓi dukiyar mutane annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce yana nufin dama tun lokacin da ya karɓa yuridu itlafaha atlafahu Allah, yana nufin ya barnatar da dukiyar ne, ya saryantar da ita, ya hana mai ita kayansa. To Allah madaukakin sarki ba zai taimake shi wajen biyan wannan kuɗin ba. Shi yasa tun lokacin da za ka karɓi bashi ka karɓa da kyakkyawan niyya cewa ina so in dawo da abin da na karɓa, sai Allah ya taimake ka wajen biya. Amma duk mutum akwai wanda wallahi ya san lokacin da zai je ya karɓi bashi, ya san bashi da niyyar biya, amma kuma zai je ya karɓa. Ya san bashi da abin da zai biya zai je ya karɓa. To ƴan uwa, abin da yasa na ɗan faɗa bayani akan wannan shine, wannan mana bayani ne akan bashin da yake fa ya zama maka larura na dole, ya kuma bashin da mutane za su je su ɗauka wanda ma gaba ɗayan su haramun ne a cikin addinin musulunci, shine bashin bankuna. Yanzu duk wanda yake aiki ya riga ya san abin da yake faruwa, duk ma'aikata galibi tun da yanzu salary ɗin ma'aikata ya dawo bankuna, to kowanne bankin da yake amfani da shi zaka ga kiran ka suke a waya suna gaya maka cewa idan kana buƙatar bashi fa gashi, idan kana buƙatar bashi gashi 20% ne ko 30%, wasu ma 50% za su dora maka kuɗin ruwa akai. Kuma wallahi ƴan uwa, mutanen mu da yawa musulmi mabiya annab Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna nan suna ta karɓa wannan bashin mai ruwa ana ci, ana ta karɓa ana ci, duk ma'aikaci ya riga ya san wannan. Za ka je ka karɓo naira 500,000, idan ka tashi biya sai ka biya naira 700,000 ko 650,000 ko 600,000 gwargwadon abin da su bankin suka ɗora maka na percentage. Kuma abin mamakin ƴan uwa, za ka ga galibi wani wai zai je karɓo bashi ya sai mota, mota zai je sai ko kuma ya fenti a gida, ko ya fenti a gida, ya karɓo bashi ya je ya fenti a gida, ko ya karɓo mota ya je canzawa mai ɗakinsa kujeru, bashin banki kuma zai je karɓo ba. Allah madaukakin sarki yana tsine masa albarka, yana tsine masa albarka da mai karɓar ruwa, da mai rubuta ruwa, da wanda ya bada ruwan, da wanda ya shaida ruwa, duk Allah tattara shi ya tsine musu albarka duka. To saboda Allah ya koya, na zama ga albarka a cikin abubuwan mu na yau da kullum, ina zama ga albarka a cikin abin da Allah ya tsine masa albarka. Da yawa daga cikin ma'aikatan mu wallahi ƴan uwa abin da yake faruwa kenan. Saboda haka ƴan uwa ma'aikata, mu ji tsoron Allah, mu rayu akan abin da Allah madaukakin sarki ya ajiye mu akai, gwargwadon samun ka hakura da shi. Kada kai dage kai tsalle fiye da tsayinka, kada ka ce sai ka je inda Allah madaukakin sarki bai kai ka ba, kada ka ce sai ka taka inda wani ya taka. Yi hakuri ka tsaya inda Allah madaukakin sarki ya ajiye ka, duk abin da zaka samu Allah madaukakin sarki ya riga ya rubuta maka, kuma babu makawa sai ka same shi kafin ka bar duniya. Saboda ka karɓar bashi na halak ne ko na haram, ba zai kai ka inda Allah madaukakin sarki bai ga dama kai ka ba. Saboda ka ƴan uwa, mu yi hakuri mu daina karɓar duk abin da muka san zai cutar da mu a addininmu. Allah madaukakin sarki sai alladhina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minina fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin min Allahi wa rasuli. Haka Allah madaukakin sarki ce, idan har kuka kiyadda kuka ce sai kun ci riba, to ku sani Allah madaukakin sarki da manzansa suna faɗa kashe ku da yaki. Za ka yi yaƙi da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ina za ka kai labari? Ina za ka kai labari? Ka karɓi dukiya don ka gyara rayuwa, kuma an ce a cikin wannan gyara rayuwa kana yaƙi da Allah da manzonsa, ƴan uwa. Ina dukiya za ta yi albarka? Ina rayuwa za ta yi albarka, ƴan uwa? Shi yasa sai an rasa ina ma ita kanta dukiya ina take yi. Me aka yi da ita? Babu ita. Wallahi Allah ba zai sa mata albarka ba. Allah ya shirye da mu, ƴan uwa. Saboda haka bashi ƴan uwa ba abu ne mai kyau ba, matukar bai zama dole ba. In ya zama dole ba matsala sai a karɓa. Annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi, ya rasu akwai bashi a kansa, ya rasu akwai bashi a kansa, kamar yadda hadisai sun tabbata ingantattu. Bashi ne da yake na wajibi, an karɓa abinci ne an yi amfani da shi, bai bashi bane da aka karɓa aka sai mota ko loan ɗin babur ko abin da ka ba da haka. Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace. Wa an Anas bin radiyallahu anhu qala, wannan hadisi an karɓo shi daga Anas ɗan Malik, yadda Allah ta ƙara tabbata a gare shi. Ƙala, yace in talaqa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa ashabuhu hatta sabaqul mushrikina ila badr. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, sun fita da shi da sahabbansa har suka rigayi mushrikai zuwa inda Badr, inda filin Badr yake. Wannan hadisi zai mana bayani ne game da yakin, wani bangare daga cikin abin da ya faru a yakin Badr, wanda ƴan uwa kada ku manta shi. Yakin Badr an yi shi ne a shekara ta biyu bayan hijira, bayan Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi hijira daga Makka zuwa Madina a shekara ta biyu a watan Ramadana. Ramadana yana 17 ga wata, a wannan rana aka yakin Badr. Kuma yaki ne da aka yi shi bi ghairi maw'id, ba wai da tare da an kintsa shi ko an shirya shi ko an sa lokaci ba, ba kuma gayyatar juna aka yi ba, a'a Allah madaukakin sarki ne kawai ya ga dama ya abkar da shi a lokacin. Kowanne bangare daga cikin bangarori guda biyu ba shiri suka yi ba. Abin da ya faru, ƴan uwa, shi ne Annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi da sahabbansa sun hira daga Makka zuwa Madina a wani irin yanayi wanda mushrikan Makka sun rinƙa ƙoƙarin hana da yawa daga cikin sahabban Annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi fita da dukiyoyinsu, sun ƙwace musu dukiyoyi. Akwai masu dukiya da yawa a cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam muhajirai. To idan kana so ka fito ka taho garin Makka, wani zai gudo ne da dare, duk abin da ya mallaka ya bar shi, su mushrikan Makka su ne za su danne shi, su zo su yi babakire akan shi. wani kuma za a sa masa sharadi a ce in kana so ka fita ka fita amma ba ka fita da komai ba da kai sai dokin ka fita haka aka rinka sabai saboda haka dukiyoyin sabai da yawa musulkan maka sun kwace su saboda zalunci to sai annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ya ji labari cewa ga Abu Sufyan can ya taho da shi da wajen mutum 30 ko 40 da dukiyar Qurayshawa me yawan gaske sun je kasuwanci kasar Sham an je dama sukan yaka su je su tafi da kaya zuwa kasar Sham su je su siyar sannan su siyo su kayan kuma su dawo da su to ya je kasar Sham kashi na taho da kaya sai annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ya dauki wasu mutane daga cikin mutanen Madina a waɗanda suke tare da shi muhajirai da ansarawa yace za mu je ne mu tare iru quraishin wannan karafka ta quraishawa karkashin Abu Sufyan dan mu kwaci duke da take hannun su mu maye gurbin wani abu daga cikin abin da suka kwace mana shine asalin abin da ya asasa yakin Badar saboda haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya fitar daga shi sai mutane 313 ko da 14 ko da 19 gurgurdan yadda rawayin malaman sirra suka tabbatar amma da dukkanin su abin da ake cewa 300 ne da ɗan wani abu ba su da yawa sannan dokunan da suka fitar da su dokuna ne guda uku kawai raquma kuma guda 70 sannan raquma da dokunan gaba ɗaya kowane mutum uku aka hada akai idan wannan ya hau daga nan misali zuwa bakin masallacin mutala sai wannan ya sauka sai ɗaya ya hau daga nan zuwa sabon unguwa sai ya sauka daga nan zuwa yar kasu haka ake yi saboda ba abin hawa sai yan kayan fada wanda ba su ke sun kawo saboda abin da aka tsammani shine ba an je ne dan ayyaki ba kawai Abu Sufyan ne da kaya da karafkarsa da kayan kasuwancin Qurayshawa za a je a tare sa kwace a dawo kuma su 30 ne ko 40 me sai an fitar mutane da yawa to ashe kuma Allah madaukakin sarki ya ga dama ya aiwatar da abin da ya ga dama ya aiwatarwa lokacin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya fita saboda haka Abu Sufyan mutum ne da yake kwararre kwarai da gaske saboda haka sai labari ya zo masa akan cewa ga fa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya fito zai tare ayarinka to shi kuma wannan abin sai ya firgita shi nan da nan sai ya turo ɗaya daga cikin waɗanda suke tare da shi sai ya ce sauri ya je ya ga mutanen maka ga fa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fito dan ya tare shi ta kwace wannan duke da take tare shi kuma dukiya ce mai yawa wanda idan aka kwace ta a lokacin an yi wa Qurayshawa asara ba kadan ba saboda haka hankalin Qurayshawa ya tashi shi dan akin da ya tashi shiga cikin garin Makka sai ya ga rigarsa ta gaba ya yaga ta baya shiga a firgice yana in so ku fito bala'i ya afka mana gaba daya kowa sai mutum yake faruwa ai ga Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya tare karafka kayan kasuwancin ku da dukiyar ku gaba daya zai kwace saboda haka kanka ce mai nan da nan kowa ya fito da kayan fadansa saboda haka kanka ce mai sun hada mayaka wajen mutum 1000 da dawakai wajen 200 da raquma wanda ba su da adadi da yawa sun fito saboda haka nan da nan aka hada rundunar yaki kuma aka tafi dan aje a kai wa Abu Sufyan banna dauki a tawo da karafka ta kasuwancin da suka tura dan aje ayi musu to shi kuma Abu Sufyan kamar yadda na ga muku kararre ne kafin ya karaso Badar din ya samu labarin saboda haka sai canza hanya sai ya bi ta barauni hanya ta gefen kogi sai ya zagaye sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya wuce suna badar suna jiran su shi kuma ya zagaye yayi wani waje to lokacin da ya ga ya tabbatar ya wuce inda suke ya wuce su abin da ya rage masa kawai shiga garin Makka sai ya kara tashin dan aike ce ai sauri aje a sanar da mutanen Makka cewa fa ya wuce yanzu ba bukatar sai sun fito su koma saboda haka dan aiken ne sauri je ya ga musu tare da su akan hanya sun taho kamun su kara so ya ga musu cewa Abu Sufyan ya aiko shi cewa wannan abin da ya faru yanzu za su iya koma saboda yanzu ya riga ya wuce wasu daga cikin mutanen Qurayshi suka ce to alhamdulillah sai a koma Abu Jahal a lokacin shine jagoran wannan runduna Amr bin Hisham yace a ai ba ta yi ba wallahi sai mun tafi sai mun je mun ci abinci mun ya da zango a Badar na kwana uku dan an ga musu dama inda sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare suke a Badar ce sai mun je mun ya da zango a wajen mun ci abinci mun yi kwana uku mun sha giya an yanka raquma an yi kida da waka mata sun yi rawa dan Larabawa su gane cewa mu ba kan wallasa bane kada wanda karanta kada mu fada ce sai an je saboda haka aka tafi a lokacin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da labari cewa gafa ayarin Abu Sufyan sun riga sun tsira sun wuce ga kuma Abu Jahal ne da mutanansa kusan su su dubu sun tun karo sun ce sai sun zo sai fa an yi abin da za a yi dan me aka yi attempting din kwace musu kaya sai sun taho sai annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi daga shi sai waɗannan mutanen da suke tare da su na gaya muku su 300 da wani abu kuma na gaya muku ba su to da kayan fada ma isassu ba sai yake shawara me kuke gani ga sunan sun to da ni yaki mu koma gida ne ko kuma mu tsaya mu tunkare su saboda haka sai suka ake bada shawara mutanen Makka suka ta bada shawara sayyidina Abubakar sayyidina Umar sayyidina Ali radiyallahu anhu duk suka bada shawara akan cewa rasulullah mu tsaya a gabza yakin nan kada mu koma gida idan mu koma gida kuma ai za su je su ritsa mana a gida kuma sai muna abin da ba shikenan saboda haka annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi yaji shawaran mutanen Makka sai so yaji shawaran mutanen Madina ɗaya daga cikin Sa'ad bin Mu'adh sayyidul Aus shugaban kabilar Aus saboda haka shi ma yayi magana yake cewa ya rasulullah ai saboda alƙawarin da suka yi da annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi mutanen Madina shine za su ba wa annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi kariya kamar yadda suke ba wa iyalansu amma a cikin garin Madina wannan yarjejeniyar bata shafa wajen garin Madina ba yanzu kuma ga su a wajen garin Madina to shine ke sai yanzu menene ra'ayinsu su mutanen Madina suka ce ya rasulullah ai ba za mu ga maka irin abinda banu isra'ila suka ga annabi Musa ba idhhab wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'iduna annabi Musa yace a cikin garin da akwai wasu jabbiran mutane masu karfi ku zo mu shiga suka ce a ka je kai da ubangijin naka ku yaki dan kun ci nasara mana nan sai ka zo ka dauke mu shiga cikin gari amma ba mu ba wancan yaki idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'iduna wasu suna nan a zaune da annabi Musa da Allah sa suje su yaki suka ce ba za mu ga maka irin abin da suka ga wa annabi Musa alaihi salam ba ya rasulullah duk abin da kake so da mu ka umarce mu za mu bi ka sabai ken saboda haka annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi aka tsayi da magana akan za a tunkari ayarin Qurayshawa wannan duk ina mana ne a takaicen takaicewa ƴan uwa lokacin da annabi da Qurayshawa suka iso wannan waje na Badar saboda haka suka kafa sansani sun kai waje mutum 1000 kamar yadda na gaya muku suka waje mutum 1000 dan kamar yadda annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi yasa wasu daga cikin yaran da suka tura su je su ibe musu ruwa sai annabi yasa aka je aka kamo su to sai annabi yake tambayar su cewa ku ko nawa suka ce wallahi ba mu sani ba adadin ku ya kai wani suka ce ba mu sani ba wallahi ce to kuna cin gwargwadon raƙumi nawa a rana suka ce sukan yanka raƙumi guda 9 ko guda 10 sai annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi yace to ko su 1000 ne ko su 900 ba ana dir raƙumi 10 a dir raƙumi 1 mutum 10 ne suke ci mutum 100 ne suke ci an fahimta kaga in aka ce guda 10 nawa kenan 1000 ko in aka ce guda 9 kuma nawa kenan 900 to lissafin annabi kenan tsira da amince tsara tabbata kuma haka lissafin yake sallallahu alaihi wasallam nabiyun bila wahyin la yatasarrafu kuma yadda suke faɗa annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi da ya gama samun ma'lumat akan abin da ya shafi Qurayshawa da suka to daga Makka dan yakin su saboda haka sai annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ana gobe za a yi yakin sai Allah subhanahu wataala ya saukar da wata ni'ima aka yi ruwan sama kuma sai saukar da bacci mai nauyi duk ya dauke sahabbai malamai suka ce wannan baccin da ya dauke sahabbai Allah madaukakin sarki ya saukar musu da shi ne saboda me saboda zuciyarsu ta nutsu hankalinsu ya kwanta ka kai da ka tunkari yaki gobe za ka yi bacci ko wani abin tashi hankali ne a gaban ka za ka bacci ba iya dauke bare a ce za ka yi yaki yakin kuma da baka tsammanin nasara a cikin sa mutane 1000 za su tunkari mutum nawa mutum 100 ko sun ninka sau nawa sun sau 3 shi sai Allah madaukakin sarki ya ce idh yughashshikumun na'asa amanatan minhu wa yunzilu minas sama'i ma'an lokacin da ya saukar muku da bacci da yangyadi dan ya kasance aminci ne a gare ku sannan kuma ya saukar muku da ruwan sama subhanahu wataala to a lokacin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shi kadai ne bai bacci ba kwana yana salla yana roƙon Allah madaukakin sarki nasara kwana yana kiyamar laili ya ubangiji Allah ka ba mu nasara Allah ka dora mu akan su ya ubangiji waɗannan su kadai suka kasance waɗanda suke bautata maka a doron ƙasa idan aka shi su kuma shikenan ba wanda zai bautata maka a doron ƙasa annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi na tai har sai daga riwayi sannan aka shiga filin ya ka shiga filin daga wasu riwayoyin sun nuna cewa Allah madaukakin sarki ya turo da mala'ika jibrilu da wasu daga cikin mala'ikadan su taimakawa mala'iku dan su taimakawa annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi da sabban sa kusan su dubu kusan su 3000 ko 5000 bala in tasbiru wa tattaqu wa yatukum min fawrihim hadha yumdidukum rabbukum bi 5000 min al malaikati musawmina annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ya ga mala'ika jibril ya sauko da rawani akan doki da shi da mala'iku saboda haka aka zo aka kafsa wannan yakin kamar yadda na ga mana a ranar juma'a kuma 17 ga watan ramadana yakin an fara shine da sigan mubaraza abinda ake cewa mubaraza shine one on one irin wannan ya fito a hadu saboda haka bangaren musulmi mutum uku suka fito da sayyidina ali dan abi talib da hamza ibn abdul muttalib sai ubayd ibn al harith dukkan su quraishawa ne da su quraishawan suka fito mutanen makka musharikai suka fito mutum uku sai mutanen madina suka fito sai suka ce ai ku ba tsare kun mu bane a wajen nasaba muna son ƴan uwan mu ne quraishawa su fito don mu kafsa da su to shine sai annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi sai ina hamza ina ali dan abi talib ina ubayda ba dai quraishawa ba dai quraishan cin ake ji ba ku fita su kuma can da abanna utba ibn rabi'a da sheba ibn rabi'a da walid ibn utba su ne suka fita sayyidina ali ana farawa ya gama da nasa ya kashe shi hamza ibn abdul muttalib shi ma ya gama da nasa ya kashe shi nan da nan shi kuma ubaydullah ibn harith ne suka yi zubar gada shi da nasa ya sari shi ma ya sari shi sayyidina ali da hamza suka dauki suka je suka karasa wancan mushrike suka dauko nasu kuma suka dawo da shi filin daga suka dawo shi gaba annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi amma dai ba dadewa saboda zafin wannan sukar shi ma ya rasu to suna ganin haka kawai sai suka afka jama'an musulmi to akai tai wannan yake shine Allah madaukakin sarki ya ba wa musulmi wata irin nasara gagaruma da ba a taba ganin irin ta kankace me karanta ta fada an gama da su gaba daya an kashe kusan mutum 70 daga cikin su an riba ce mutum 70 sauran sun juya da gudu sun koma makka Allah madaukakin sarki ya ba musulmi nasara a lokacin saboda haka mushrikai sun ibi kashin su a hannu a wannan yakin da aka yi to a wannan yakin ne a takaice na dan kawo mana kissar yadda yakin ya kasance a shine wannan hadisin da zamu karanta yazo wannan sahabi yake cewa waja'al mushrikuna sai mushrikai suka zo fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace la yaqdimanna ahadun minkum ila shay'in hatta akuna ana dunahu kada ɗayan ku ya gabata zuwa ga wani abu har sai na kasance ni ne zan ba shi umarnin ya fara abin ko kada yayi kada wani abu ya kada wani daga cikin ku ya ce zai yi wani abu a gaban kansa ba tare da umarni na ba shine abin da yake nufi sallallahu alaihi wasallam fadana almushrikuna sai mushrikai suka gabato suka kusanto da tawaga ta musulmi ya kasance an yi gaba da gaba ga musulmai ga mushrikai فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما زن الله تعالى دا امتي تسقر تبتا غريش يتي قوموا الى جنه ارضها السماوات والارض كتاشي كزابره كي غغغوا زوا غا وتا الجنه وندا فادنتا شيني فادن سمي دا كسي كما يد علامه القرسي سركي كي تسوا سابقوا الى مغفره من ربكم وجنه ارضها كارض السماوات والارض اعدت للذين امنوا بالله ورسله قال يقول عمير بن الحمام الانصاري رضي الله عنه وان daga cikin sabai da yaji annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi yace ku zabaru ku tashi ku shiga filin daga zuwa ga aljanna da fadinta yafi fadin samai da kasai kawai sai abin ya dake kwakwalwarsa kawai sai yace ya rasulullah jannatun arduha as-samawati wal ard yaji aljanna fadinta fadin samai da kasai qala na'am sai annabi yace kwarai da gaske qala sai wannan sahabi yace bakhil 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 ma'ana wannan kalma ce dake take nuna girmama abu sai abin mamaki kai amma da girma take ko ka ce bakh 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 duk suna fada ko a ce bakhil 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 ma'ana kalimatun tadullu ala ta'zimi shay'i wa tashrifihi ta nuna girman abu da kambama shi fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi yace ma yahmiluka ala qawlika bakhil bakhil ya kai bawan Allah meye dalilin da yasa kace bakhil bakhil qala sai wannan sahabi yace la wallahi ya rasulullah illa rajaa an akuna min aliha ba na fada bane dan inkarin abin da ka fada ko kuma dan shakka ko kwanto a sai dai ina so na kasance daga cikin an aljannan nan da ka fada wanda arduha samawati wal ard ina so ne na kasance daga cikin ƴaƴanta qala sai annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi masa bushara yace fa innaka min ahliya kana cikin iyalanta tun baka mun aje a shiga yakin shi kun ga yanzu wannan an riga an masa alƙawarin me aljanna ko
to kaga idan dani ne ko kai sai kace tunda amma alƙawarin Allah bari in koma gefe ba haka bane amma da yuwa in sulale in koma gida shikenan tana na zama dan aljanna amma bari ku ji me ya aikata da aka ce masa innaka min aliya fa akhraja tamaratin min qarnihi sai ya fito da wasu dabinai daga cikin jakar zuba mashin sa yana cin wasu dabinu akwai jaka da suke yi dan zuba mashi ko zuba kayan fada ko takobi ko abin da ya kama da haka to yana cin dabinai sai ebo su daga cikin wannan jakar yana ci wasu daga cikin malamai suka ce saboda a lokacin yana yin wacce ne akwai bukata ya dan ci wani abu ya dan ƙara samun karfin shiga filin yaki domin ya kafsa da kyau saboda haka sai ya dauko yana ci faja ala yakulu minhunna sai ya rinka ci daga cikin wannan dabinan thumma qala sai ya ce la in hayitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawilatu yace idan na bari na ci gaba da rayuwa har sai na gama cinye waɗannan dabinan yace wannan rayuwa ce da ta yi tsayi Allah ya sa an fahimta dabinan da ya dauko yake ci sai ga ya tsaya gama cin su ai rayuwar ta yi tsayi ma sosai da sosai ma'ana bata lokaci ne ma ina fata an gane yawa saboda haka fara ma biha ka bima kana ma ausara abin da ya rage annisa kawai sai ya jifa da su yanzu wannan bata lokaci ya shi gonda ya je kawai samu aljanna thumma qatalahum ya shiga filin daga filin badar nan da ake kafsawa yayyaki hatta qutila har aka kashe shi kun ga ya samu cin aljanna da annabi tsira da aminci tsira tabbata a gare shi ya masa alƙawarinta wannan hadisi rawahu muslim imam muslim ya fitar da shi a cikin ingantacce littafin sa malai ce alqaran abinda ake nufi da alqaranu bi fathil qafi war ra'i da qafun da ra'un zaka yi musu fata alqaran haka ake karantawa ba alqarnu ba alqaran ma'anar sa shine huwa ja'batun nishab ita ce jaka da ake zuba a kibiya da ake harbi da ita in aka ce ja'ba ita ce alwi'a min aljild jaka ce da suke yi ta fata ta fata ko da a zamanance irin jakar nan da ake daura ta ugu suke zura bindiga a ciki suna ce mata ja'batul musaddas irin jaka da ake sa bindiga a ciki to haka suke yin ta wajen sa abubuwan yakin su to malam ya fassara mana abin da ake nufi da alqarun ne kamar yadda na faɗa a baya wa anhu wannan hadisi shi ma ɗan uwa an karbo shi daga Anas ibn Malik kale yace ja'a nasun ila an-nabi sallallahu alaihi wa sallam wasu mutane sun zo wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ani ba'af ma ana rijalan yu'allimuna al-qur'ana was-sunna suka ce da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya rasulullah a tura mana wasu mutane tare da mu da za su je garin mu su koya mana alqur'ani da sunnar ka dan mu koyi addini yadda yake fa ba'afa ilaihim 70 rajulan min al-ansari sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tura musu mutum 70 daga cikin mutanen madina dukkanin su 70 din daga cikin mutanen madina ne yuqalu lahum al-qurra'u ana ce musu al-qurra'u in aka ce al-qurra'u kamar yadda muka sha maimaitawa a lokacin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ana nufin makaranta al-qur'ani ana nufin alarammomi ana nufin gwanaye amma makaranta al-qur'ani waɗanda suka san al-qur'ani a karance suka san ma'anarsa kuma suke aiki da shi su ake cewa al-qurra'u a lokacin to irin su aka dauka wato mutane ne masu tsada hatta a cikin sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi hatta a cikin sabon masu tsada ne to su aka dauka mutum 70 aka tura fihim khali haram Anas ibn Malik yace daga cikin su akwai dan uwan mahaifiyata mahaifi Anas ibn Malik ummu Sulaim bintu Milhan to wannan kuma dan uwanta ne mai suna Haram ibn Milhan su waɗannan mutane yaqra'una al-Qur'ana ba su da aiki sai karatun al-Qur'ani wa yatadarasunahu suna mudarasarsa tsakanin su billaili da daddare yata'allamuna suna kokarin koyarsa tsakanin su su aikin su kawai in ka gansu karatun alqur'ani suna karanta alqur'ani da daddare su yi qiyamul layli da shi sannan su mudarasa tsakanin su wannan ya koya wannan ya gyara wannan waje wannan shine aikin su wa kanu bin nahari idan kuma rana ta yi yaji'una bil ma'i fayada'unahu fil masjid sai su je su dauki botukai su je su ebo ruwa a inda ruwa yake su zo su zuba a cikin randuna ko kuma guraren zuba ruwa na masallacin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi domin mutanen da za su yi alwala da mutanen da za su yi sha da sauran amfanin da ake a masallaci su yi amfani da shi wa yahtatibuna sannan kuma idan sun gama wannan aiki na zuba ruwa ba za ma suke ba sai su shiga cikin daji sai su je su yi ici sai su yi kirare fa yabi'unahu su zo su siyar a kasuwa wa yashtaruna bihi at'ama li ahli as-suffa sai su je su siyar wa da ahli as-suffa sai su je su siya wa ahli as-suffa abincin da za su ci wato ahli as-suffa sune waɗanda suke yin hijira daga garuruwan su ba lalle daga garin Makka ba su zo wajen Annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi a Madina galibin su kuma gwagware ne ba su da aure saboda haka sai aka yi musu wata ƴar rumfa ko bukka a jikin masallacin Annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi wannan rumfa ita ce ake ce mata suffa din ai to anan suke zaune anan suke rayuwarsu to galibi wasu daga cikin su suna karuwa shi yasa ba su da adadi kayyadadde suna karuwa ne suna rugawa wani idan ya samu abin yi ya samu ya aure shikenan sai ka neme shi ka rasa a wajen ya ba ahli suffa yanzu wani kuma ya karu a lokacin shi kuma ya zo a lokacin ya zama ahli suffa to adadin sa yana karuwa kuma wani lokaci yana raguwa to su waɗannan makaranta alqur'ani idan sun je sun yi ice sai su kai kasuwa su siyar abin da suka samu na kuɗin sai su je su siyo wa ahli suffa abinci sai su kawo musu saboda su baki ne a lokacin ba wanda suka sani ba su ma da aikin yi bare kuma su zama abin da ya ci saboda haka su suke zuwa su yi aiki da kansu je su neman musu abincin da ya ci walil fuqara'i sannan kuma su je su siyo abincin da zasu ba sauran talakawa su ma su ci fa ba afahum annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya aike su domin su je wancan gari su koyar da alqur'ani to anan wajen kafin mu wuce ɗan uwa malamai suka ce muna ɗaukar wani abu mai muhimmanci ƙarƙashin wannan gaba ta wannan hadisi na farko mu kalli waɗannan mutane an kira su da alqurra'u makaranta alqur'ani to amma ku kalli ayyukan da suke yi da daddare za su yi kiyamar laili su yi sallah su yi ta karatun alqur'ani suna ƙoƙarin koyarsa da sanin ma'anarsa da kuma aiki da shi idan rana ta yi kuma za su je su ɗebo ruwa su cika rundunar masallaci da za a sha a yi alwala a yi amfani da shi to ba zama suke ba kuma sai su tafi neman abinci ina fata an fahimta shi sa malami suka ce ɗaya daga cikin abin da zai taimakawa duk wanda ya makalkale alqur'ani da addinin musulunci shine ya kokarin neman na kansa dan ya kare mutuncinsa saboda duk lokacin da mutum bai neman wa kansa abin da zai kare mutuncinsa da shi ba to dole zai buƙaci abin da zai ci ko ya ciyar da iyalinsa wajen buƙatar abin da mutum zai ci ko ya ciyar da iyalinsa wannan kuma shi zai kai mutum zuwa ga me zuwa ga ya tambayi wasu ko ya roƙi wasu wanda kuma haka shi zai masa wulakanci a cikin rayuwarsa to shi yasa ɗaya daga cikin abin da musamman ƴan uwa na ɗalibai makaranta alqur'ani ya kamata a ce sun rike shi ne kowanne ɗaya daga ciki ya kasance yana da wani abin da zai taimaka kansa da shi Allah da ƙalla ya kasance ka wuce zuwa kofar gidan wani ka zo kusa ka ce a taimaka maka haka magabata suke ɗaya daga cikin magabata Safiyanu Thauri yana cewa a da lokaci abubuwa ne da ma kuɗi abubuwa ne da ba a damu da su ba yana nufin lokacin sabai kenan shi Safiyanu Thauri ba tabi'i ne yake cewa kuɗi abu ne da da lokacin sabon Annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ba su damu da su ba saboda komai ana gina shi ne akan mutunci da sanin ya kamata saboda haka kuɗinka ba zai sa a girmama ka ko kuma a girmama ka ba abin da zai sa a girmama ka shine kyawawan ɗabi'unka da halayenka da kuma imani da kuma addininka yace to amma kuma yanzu kuɗi sun kasance kamar su ne wani taska na mumini da ake kallo a girmama shi ko kuma kada wannan fa yana magana ne fa lokacin tabi'ayen uwa sai yake cewa laula hadhihi danayir ba da ban waɗannan dinarori ba ya je kasuwancin sa ya zo na irgawa sai ba da ba da waɗannan dinarori da kuka na irgawa ba latamandala bina haula'il muluk yace da waɗannan shugabanni wallahi sun mai da mu hankisi da suke goge kazanta da shi su ji ba sai da ba da waɗannan kuɗin da muke zuwa mu kasuwanci mu je mu nema ba mu zo mu sai abin da muke so mu rufa kanmu asiri da za mu nema dole a wajensu su kuma za su yi mana wulakancin da suka gada ba duk hannun da ya mika aka bashi to dole kuma fuska ta ji kunya haka ba haushe yace ɗaya daga cikin magabata ya je wajen bazaz shine mutum masu sayar da yadiddika ya je siyan yadi saboda haka shi mai sayar da yadin bai san shi ba yana cewa nawa ne wannan ana ciniki a ka rage yawan mana a kaza zan siyan maka to akwai wanda yake tare da shi mai sayar da yadin shi ya san shi sai yake cewa ahsin ila sheikh ahsin ila fulan ka kyautata masa ai wane ne wane ne sai kalle shi yace kai kaga saurara yace innama ji'tu huna li ashtari bi mali wa lam aji li ashtari bi dini yace nazo ne dan in sai wannan kayan da kuɗi na ba nazo nan in ziyada addini na ba dan a ce akramaka Allah ai mun sauki ko abin da yace da da kudi na nazo sai ka gansu na sai ya fasu yan kayan ma ya tafi mashago ware da gaske to dole ne duk mutumin da yake jingina musamman mutumin da yake jingina kansa da addini ya kasance ya samu abin da zurfa kansa asiri shine zai samu dama fadin abin da addini yake so yadda ya kamata amma duk mutumin da ya bari ake bashi ko kuma ya dogara da wani bangare to akwai bangaren da kuma dole idan gyaran ya zo tanan zai zo baka iya gyara kuma ta bangaren ba bangaren da yake baka anan gyaran ya zo zaka iya bude baki kace ba daidai ake ba a gyara ba zaka iya ba to wannan hadisi da makaranta ƴan uwa abu ne da yake kwarai da gaske akwai daukar izina akan sa saban annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kun ga tashi suke su je su yo ice su zo su siyar dan su rafa kansu asiri ba ma kansu ba wasu suke taimakawa shi sa ina kira gani wani dalibai duk kankanta sana'a kada mutun ya rena ta kada mutun ya rena ta kai abin da zaka rafa kanka asiri wallahi shi ne rafan asiri kamar musamman a wannan zamani da ake ciki idan a lokacin su safiyana sauri ya faɗi irin wannan magana ya kuma yanzu ƴan uwa wanda yanzu mutuncinka shine kuɗi in baka da kuɗi baka da mutunci haka rayuwar ta zama duk addininka duk imaninka idan kai tare alamtar kai yake fitarwa wallahi baka da mutunci a wajen mutane matakar baka da kuɗi ƴan uwa ba haka bane to shi yasa dole ka tashi ka nemi abin da zaka fa kanka asiri alalakalla kowa ya ga baka neman kowa a wajen sa shikenan ko baka zama mai kuɗi ba baka neman wani abu a wajen wani shikenan ka rafa kanka asiri ka iya daukar nauyin kanka da iyalanka shikenan in kana da wanda zaka taimaka ka taimaka musu amma matakar karabo da addini kake mika hannu to wallahi walakanci zaka fara ganin sa kuma galibi shi yake zaba wa da addinin mutunci ma gaba dauka addinin da daraja kowa sai bude baki ce ai masu addini nan kaza wallahi kowannan azami sai bude baki ce ai masu addini kaza duk mutanen da suke iskantar su dashin mutunci su ba ruwan shi da sai a duniya amma da ya bude baki sai a ce masu addinin nan kaza wani ma sai ya ce ai shi yanzu wallahi ya daina yadda da magana masu addini wallahi haka mutane suke cewa to idan baka daina magana mai addini ba magana dan giya ka daina ita kowa shine in mutum mai addini baka daina magana sa mutumin da yake shaye-shaye ko mazinaci kuma neman maza ko kaza shi zaka je ka daina magana sa Allah madaukan sarki ya samu dace wannan da kira ni ƴan uwa ga ƴan uwa na ɗaliban ilimi dole ne mu tashi mu rufawa kanmu asiri wajen kare wannan addini yin wannan abin kare addini ne kwarai da gaske saboda haka waɗannan mutane aikin su kenan fa'aradu lahum bayan sun tafi wancan gari da yasu je su sanar da su alqur'ani fa'aradu lahum faqatalu saboda haka sai aka afka musu kuma dukkanin su sai aka kashe su qabla an yablughu al-makana kafin su isa garin da zasu je su sanar da su addinin fa qalu sai suka ce kafin akai gashi ga kashe su lokacin da aka kewaye su sai suka ce allahumma balligh anna nabiyyana anna qad laqinaka faradina anka wa radita anna ya ubangiji ka isar da sakon mu zuwa ga annabinka cewa haqiqa mu mun hadu da kai ma'ana an tare mu kuma an kashe mu saboda haka faradina anka mu mun yadda da kai ya ubangiji faradita annaka kuma kai ma ka yadda da mu ka isa wa da manzon mu wannan sakon wa atarazulum haraman khala anas sai wani mutum ya zo wa haram shine wancan kawun Anas dan Malik min khalfihi ta bayan sa fata'anahu bi rumhin ya soke shi da mashi hatta anfadahu har sai da ya kula masa kai wasu daga cikin malaman tarihi suka ce ta kai soke shi ya kula masa kai sai da ya fito wasu kuma suka ce ta baya soke shi da saka masa mashin a baya sai da ya fito ta cikin sa fa qala haramun sai haram shi kalin Anas bab kawun Anas yace fustu wa rabbil ka'aba yace na rabauta daga fazan yace fustu wa rabbil ka'aba na rabauta ina rantsuwa da ubangijin ka'aba ma'ana na rabauta da samun shahada wa rabbil ka'aba ina rantsuwa da ubangijin ka'aba fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah tsira da amincin Allah tsara tabbata a gare shi yace inna ikhwanakum yake ba waɗanda suke tare da shi na sahabbai a garin Madina labari haqiqa waɗancan ƴan uwa na ku qad qutilu haqiqa an karkashe su wa innahum qalu ga kuma abin da suka faɗa allahumma balligh anna nabiyyana ya ubangiji ka isar da sakon mu zuwa ga annabin mu anna qad laqina ka hakika mun hadu da kai faradina anka mun yarda da kai ya ubangiji wa rabita annaka ma ka yarda da mu muttafaqun alai wannan hadisi bukhari da muslim ne suka rawaito wa hadha labdu muslimin wannan lafazin na imamu muslim ne yan uwa wannan kissa da makawo a takaice ko kuma a ture ita ma abin da ya faru shine akwai wani mutum da ake ce masa Amir ibn Malik ibn Ja'far sune masa laqabi da Mula'ib al-Sinna ɗaya daga cikin kabilar Banu Amir ne su Banu Amir suna can Najd to yazo garin Madina shi ba musulmi bane yazo garin Madina shi da wasu daga cikin mutanansa shugaba ne daga cikin su da yazo Madina sai kawo Annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi ziyara har ya ba Annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi kyauta sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji dadin wannan kyautar sai ya bujuro masa da addinin musulunci wani ka musulunta mana ce a gaskiya shi ba shi da ra'ayin karba addinin musulunci amma dai yana ba Annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi shawara me zai hana ya tura mutanansa zuwa Najd garin su kenan ya san me yiwa za a samu wanda za su karba addinin musulunci sai Annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ya ce ina jin tsoron mutanen Najd kada su je in kai in aika mutane su fara musu dan ya san ga yadda suke sai ya ce ay rasulullahi ai ana jarul lahum zan ba su kariya abinda yake nufi da wannan shine su larabawa a wancan lokaci sun yi shuhura wajen idan mutum ɗaya daga cikin su ya dauke ka yace ya baka kariya kana karkashin tsaron sa kada wanda ya taba ka babu wanda ya taba ka a cikin su gaba daya ko da mai kai ko yace to ni zan ba su kariya rasulullahi babu abinda za a yi musu saboda haka annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ya hada su da waɗannan mutane guda 70 alqurra'u dukkanin su mahaddata alqur'ani ne masanan alqur'ani suka tafi wancan gari to lokacin da suka kusa isa wancan gari sai suka dakata a wani guri kamar su karasa suka sansani saboda a cikin wancan gari na Najd bangarori guda biyu ne ungoyi guda biyu ne akwai unguwar Banu Amir akwai unguwar Banu Sulay to akwai ɗaya daga cikin shugabannin Banu Sulay mai suna Amir ibn Tufail shi Amir ibn Tufail dan uwan wannan Amir ibn Malik din ne saboda haka mutumin banza ne shi a sharari ne kowa ya san shi Amir ibn Tufail din saboda haka sai suka dakata daga nesa suka aika shi kawun Anas ibn Malik suka ce je kai takaddar ko sakon Annabi tsira da amince tsara tabbata a gare zuwa ga shi Amir ibn Tufail din da mutanansa akan su karba addinin musulunci saboda kawun Anas ibn Malik ya karbo takadda ya tafi wajen wancan mutumi Amir ibn Tufail da yaje ya shiga wajen sa shi da mutanansa tunda ya ganshi ya tambaya kace daga ina kace ai daga wajen Muhammad yake sallallahu alaihi wasallam daga garin Madina kawai sai ya rada ɗaya daga cikin masu gadin sa yace ka bita bayan sa kawai ka soke shi mutu saboda haka kama mai karba takaddar sakwar Annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi karanta shi kawun Anas Haram bin Milhan yana tsena fuskantar sa wani ya zagayo ta bayan sa shine taka masa wannan mashi ta baya sai da fito ka gaba ya kashe shi saboda haka yana kashe shi sai ya kirawo ƴan kabilarsa kabilar Banu Amir din can yace ku zo mu je mu afkawa sauran duk su ma mu gama da su to su kuma gaba ɗaya sai suka ce babu wanda zai musu biyayya a cikin su me yasa saboda wancan shugaba na su Amir ibn Malik ibn Ja'far din can yace zai ba su kariya tun a gaban Annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi kada ku manta to wancan alƙawari nasa sai ƴan kabilarsa suka yi riƙo da shi suka ce ba za su masa biyayya ba shi wannan saboda haka sai je ya samu wasu daga cikin kabilar Banu Sulaym ba wannan kabila Banu Amir din ba Banu Sulaym sai je ya same su sai ya ce to gashi sun zo za su kawo mana wani addini daban ku zo mu je mu gama da su saboda haka su ma ba su masa biyayya sai aka samu su a kananan kabilu guda uku da Ri'il da Zakwan da Asiya su ne suka je saban da suna zama kawai sai gani suka yi an zagaye su a daidai wani guri da ake ce masa Bi'ir Ma'una wata rijiya ce da ake ce mata Bi'ir Ma'una kawai sai gani suka yi an zagaye su waɗannan mutane suna zagaye su ba wani tattauna ko sai suka wasu da sara da suka duka sai da suka shi su gaba daya mutum ɗaya ne a cikin su ya sha shine Ka'ab ibn Zaid shi ma kuma sun dauka sun kashe shi yana cikin katla waɗanda aka karkashe sai daga baya ashe bai mutu bai tashi ya koma Madina da yawa daga cikin abubuwan da suka faru ma shi ya je Isar bai mutu ba sai a ghazwat Khandaq shi anan kuma ya shahada saboda haka duk suka kashe su gaba daya babu wanda suka bari to shine abin yewa Annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ciyo kwarai da gaske Anas ibn Malik yace ban taba ganin Annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi yayi fushi kamar irin fushin da ya lokacin da aka kawo masa labarin kisan waɗannan mutane 70 ba hankalinsa ya tashi sallallahu alaihi wasallam sai da ya wata daya yana musu alqunut yana tsine musu albarka sallallahu alaihi wasallam wata guda yana musu alqunut yayi da sallar asuba ba kuma ya sallar da ba sallar asuba yayi azhar yayi la'asr yayi magriba isha duk sallolin nan biyar alqunut yake na tsine musu albarka Allahumma la'an ril wa zakwan wa asiya asat rabba haka yake tsine musu albarka sai da ya wata guda sannan ya daina sallallahu alaihi wasallam to waɗannan sahabbai ana aka suka rasu suka yi shahada to ina ganin yan uwa kuma anan zamu dakata insha Allah ta'ala saboda lokaci ya riga yayi cin dazu abinda muka fadi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa la hawla wa la quwwata illa billah wa assalamu alaykum wa rahmatullah